أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو muna sha hudu ga watan shida watan musulunci kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara
1444 wanda ya zo daidai da 7 ga watan 1 a Gregorian calendar 2023 wannan shine kaset dinmu na 58 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilatul sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi basu sha'afa ba basu manta ba mun kwana akan annaqidut tasi'a wato abinda ke warware kalmar shahada na tara wanda malam ya masa unwani da cewa man i'taqada anna ba'dhan nas wanda ya kudurta cewa lallai wani daga cikin mutane ya sa'uhul khuruju an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yana da dama ya fita daga shari'ar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kama ya sa'ul khadira al khuruju an shari'ati musa kamar yadda muka sani cewa annabi halluru ya fita daga yiwa wato annabi Musa ba'a dan haka ya ainihin wato ci gaba da gudanar da al'amuransa ga annabi Musa annabin Allah ne gashi kuma halliru wani bawan Allah ne amma yana yin wasu abubuwan da annabi Musa kansa bai san da su ba kuma bai sanya suke ba bai san hukuncin su ba yana aiwatar da shi yadda ya ga dama to shine muka ce wannan gaba domin karatu ya zo mana har malam ya buga misali da ita to sai muka ce wannan gaba muna so mu dauko ta domin mu tattauna ta mu ji shin me ye matsayin annabi halluru shin annabi halluru annabin Allah ne ko ba annabin Allah bane sannan annabi halluru shari'ar sa daban-daban da annabi Musa ko kuma a karkashin shari'ar annabi Musa ke tafiya ko ke gudana ta yadda zai zamanto wani yana da dama ga annabi yana annabi kai kuma ka fita daga shari'ar sa ka aikata abin da kake so ina so ku gane dalilin da yasa nake so mu tattauna wannan magana cewa akwai waɗanda suke yin abin da suka ga dama idan ka taba su sai su ce a to kai kana ganin wannan abin kamar ba musulunci ne yace mu yi ba ga annabi halluru ko ga halluru yayi abin da ya ga dama a halin annabi Musa annabin Allah ne kuma da ya taba shi yace wannan ilimin baka san da shi ba kun gane maganar da kyau ko to su ne shi ne hujjar su to shine muke so na farko abin da zamu yi abubuwa guda uku zamu yi akan wannan mas'alar abu na farko zamu dauko kissar khadir da Musa zamu karanta ta tun daga farkon ta har karshen ta insha Allah ta'ala sannan bayan mun karanta ta sai kuma mu dauko mas'alolin da suka faru tsakanin khadir da annabi Musa sai mu fashin baki akan su sannan abu na uku sai mu fahimci ko mu bi bayani dangane da bambancin annabi Musa da annabi Khadir a bangaren abin da ya shafi shari'a wato shari'ar annabi Musa daban shari'ar Khadir ita ma daban kwata kwata ma shi annabi Musa bai san da wani mutum mai suna Khadir ba sanda Allah ya tura shi zuwa gare shi shi yana can yana gudanar da harkokin sa na annabta da Allah ya bashi shi ma annabi Musa yana can yana gudanar da harkokin sa na annabta da Allah ya bashi kuma zamu zo mu ji dalilin da yasa ubangiji ya hada Khadir da annabi Musa wani darasi ne Allah yake so ya bawa annabi Musa shi yasa sai ya tura shi gurin Khadir domin su je su zauna ya dauki wasu ilimummuka da wasu darussa an gane maganar da kyau ko amma ba wai annabi halluru yana sama da annabi Musa bane ma'ana wato shi wani bawan Allah ne ba annabi bane amma Allah ya bashi abubuwan da hatta annabi ba shi da shi ya bashi wani ilimin da hatta annabi bashi da shi ina so ku gane mas'alar ba wannan take magana ba asali Allah ya tura annabi Musa ne gurin Khadir dan ya je ya koyi ladabin neman ilimi. Dan haka za mu zo mu ji kissar. To a ƙarƙashin wannan akwai littafai guda biyu da nake so, ko in ce zuwa ma uku, da nake so zan yi amfani da su wajen fito da wannan matsalar. Littafi na farko shine littafi ne sananne wanda dukkan mu da ni da kai da ni da ku mun san shi, shine littafin Awdahul Bayan Lima'ani wa Hidayatil Qur'an bil lughati Hausa. An gane maganar da kyau ko na Dr. ko Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo? An gane maganar da kyau ko? Gashi nan Awdahul Bayan Lima'ani wa Hidayatil Qur'an, bayani mafi fitowa ƙarara shine Awdahul Bayan, bayanin da yafi kowanne fitowa ƙarara. Lima'ani, dan bayyana ma'anoni, wa Hidayatil Qur'an, da kuma shiriyar Al-Qur'ani. In Qur'ani ya ce kaza, to me yake nufi ya nuna mana, me yake so ya dora mu akai, me yake so ya ganar da mu ya fahimtar da mu. Wannan littafi ba a jima da ainihin wato kaddamar da shi ba, aka kawo mana nan, kuma da ikon Allah muka samu muka mallake shi. To abin da yasa nake so na yi amfani da shi, dalili ne guda biyu zuwa uku. Abu na farko, da ni da kai in dai mu muna da tsoron Allah, mun san cewa marubucin wannan littafin kwararre ne wajen iya fassara hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma kwararre ne wajen iya fassara ayoyin Al-Qur'ani. Malamin tafsiri ne wanda ba ni da kai da muke nan ba, hatta duniyar musulunci ta yadda da malantarsa da iliminsa. A cikin Maktabatul Islamiyya, yanda aka keɓe gurin da aka sa littattafan Sheikh Uthaymeen, da yadda aka keɓe gurin da aka saka littattafan Bin Baz, da yadda aka keɓe gurin da aka saba littattafan Muhammad Nasiruddin Albani, to haka aka keɓe gurin da aka saka littattafan Dr. ko Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Saboda haka shi shakundum ne, duniyar ilimi ce shi, ba mutum ne kamar ni da kai ba. Abinda nake nufi da haka, karatunmu ko kama kafan nasa bai yi ba. To kwa in mun yarda da haka, to idan wata matsala ta taso sai muka koma zuwa gare su don mu ji me suka ce, to ba mu yi kuskure ba, bal ma abinda muka yi shi ne daidai, domin sun kai su zama marja'i a wannan duniyar dangane da ilmominmu na addini. Sun kai su zama makoma, in ana so a ji me ake nufi da kaza, to sun kai a tuntuɓe su a ji me suka faɗa ko me suka rubuta. To don haka waɗannan kissoshi zan ɗauko su tun daga ayar farko, domin wannan kissa ta fara tun daga aya ta 60 a cikin Suratul Kahfi. An gane maganar da kyau ko? Har zuwa inda wannan kissa ta tsaya, ina so zan ɗauko ta. Kuma wannan maganar ko wannan matsalar ba iya yau za mu gama ta ba jama'a, domin hatta tafsirin ayoyin da malam ya fassara ba a yau za su kare ba, saboda akwai abubuwa guda uku da malam ya tsara dangane da wannan littafi na wannan tafsirin da ya buga shi da harshen Hausa. Matsala ta farko shine tarjamar ma'anoni. Akwai bambanci tsakanin tarjamar ma'anoni da kuma tafsirin ayoyi. Ita tarjama shine kalma bayan kalma ai maka bayani, kala yace bala haka ne, kad haqiqa ja'ana yazo mana, in aka har karshen ayar ba za ka san ina aka dosa ba. Ina fata an fahimta. To wannan shi ake kira tarjama. In an tsaya iya nan ba za ka san inda aka tashi ba, baranta za ka san inda aka kwana, ko ba haka bane jama'a? To sannan sai abu na biyu shine tafsirin ayoyin. Shine bayan an tarjaba maka ma'anonin ayoyin, to sai kuma ɗauki waɗannan ayoyi a dunƙulen me suke so su karantar da mu, me ake nufi da ayoyin. Sannan idan an gama, abu na uku shine sai a fitar da nuƙoƙi da suke da alaƙa da abubuwan da ake so mu fahimta dangane da ayoyin. Ma'ana sai a ce kenan waɗannan ayoyin suna nuna mana Allah guda ɗaya ne. domin Allah ya ce kaza 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 kaza. Waɗannan ayoyi bayan haka suna nuna mana kaza, suna nuna mana sai ayi nambarin waɗannan fawaid din. Ina fata kun fahimci magana. Ayi nambarin waɗannan fawaid din sannan sai a faɗa ma. In ya gama professor kuma sai ya je ayoyi na gaba, haka yake har ya sauke littafin haka yi musu. Idan akwai hadisai ya kawo hadisan da suke goyen bayan ma'anar waɗannan ayoyi. In akwai maganganun wasu malamai ya kawo maganganun malamai da suka fassara ma'anonin waɗannan ayoyi da sauran fawaid, wanda idan ka dogara da wannan littafin wajen sanin haƙiƙanin ma'anar Alƙur'ani, wallahi tallahi ba za mu ce kai kuskure ba, domin malam yayi kokari wajen ya shiryar shi yasa ka ji sunan littafin. Awdahul bayani, ba wadihul bayani ba. Wanda ya san Larabci akwai abin da ake ce masa ismu tafdil. Idan aka ce hasan to ana nufin mai kyau, in aka ce ahsan to ana nufin mafi kyau, in aka ce kabir ana nufin babba, in aka ce akbar ana nufin mafi girma. Yasa ba a cewa Allahu kabir, sai dai a ce Allahu akbar, saboda in ka ce Allahu kabir to kamar akwai wanda yake sama da shi wajen girma kenan, amma in ka ce Allahu akbar to kenan ba wanda yake shi girma kenan. Ina fata an fahimta. To don haka in ka ce wadih ana nufin abin da ya fito fili, in ka ce awdahu abin da ya fi komai fitowa fili. To ka ji awdahul bayani, mafi fitowar bayani, karara lima'ani wa hidayatil Qur'an, wajen bayyana ma'anonin ayoyin Alqur'ani da kuma shiriyar da Qur'ani yake so ya dora mu akanta. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? So don haka he na ga ya kamata mu fara da wannan littafi, mu ji ma'anar waɗannan ayoyi na kissar Khadir da Annabi Musa. Idan muka kammala to sai kuma mu dawo mu tafi gurin Ibn Kathir al-Qurashi, sai mu ji shi kuma me yace. In mun gama da Ibn Kathir to sai mu tafi hadisan Bukhari da Muslim, su kuma sai mu ji wannan menene Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dangane da kissar Khadir da Annabi Musa. To daga nan ne zaka fahimci waɗannan bayanai cewa ba daidai bane mutum ya zo shi kawai ya shagwace ya kai markaro ya ce wai ai yadda Khadiru yake yin wasu abubuwa na mamaki wanda har Annabi Musa yana ganin ya zaka zo da kaza ka karya jirgin ruwan mutane, ka fasa jirgin ruwan, kuma jirgin ruwan nan na marayu ne, ya zaka yi haka? Khadir ya ce masa to kaga dama mun ce na ce ba za ka iya hakurin tafiya da ni ba, sai ya ce to kai hakuri daga kanta ba zan kara tambayar ka ba. Ya zo ya samu yaro ya kama ya yanka yaron ya kashe shi. Annabi Musa ya ce kai yaya zaka kama mutum ran Allah, kana gani rai daga gurin Allah ka kama ka yanka shi ka kashe shi? Yace ba na ce kar ka kara tambaya ta dan kaga nayi wani abu ba. Yace ayi hakuri ba zan sake ba. Ina fata an fahimci magana. Ya je ya samu sun sauka a wani gari, an ki a basu abinci da abin sha da ruwa, sun daku sun wahala, sun tahi da kyar suna kokarin yunkurawa su yi gaba. Sai Halilu ya hango wata ta katanga tana neman faduwa, sai ce to ko za mu yi kokari mu tarar da wannan katangar. Annabi Musa bai masa musu ba, sai da aka kwaba kasa aka rushe katangar aka tada ita aka gyara ta, suka wanke jikinsu, sai ce ta dauki zakarka ba tafi. Ya ce mutane mun zo gari ba wanda ya bamu abinci, mun roki ruwan sha ma an hana mu. To tunda Musa aiki ai ya kamata ka ce su bamu dan abin da zamu dan taba, ko su bamu ladan aikin mu ma ba za a bamu ba. Yace kai ba na ce ka karin magana idan ka ga nayi wani abu ba. Ina fata an fahimci magana. To kaga sai su suke ganin cewa ashe kenan, dan kaga shehun su da rana cikin Ramadana, ina so ku gane bayanin yana cin masa. Kai ne baka san me yake faruwa ba, shi ya san me yasa yake cin masa. In ka tambaye su me ye dalili, sai su ce maka ga Halluru da Annabi Musa, Halluru yana abu kaza, Annabi Musa yana kokari mar inkari, yana cewa kai baka san me kake yi ba. Ina fata kuna fahimtar magana. To shin wannan abin da suke kokarin alakantawa shin daidai ne ko ba daidai bane? Shi ne bayanin da zamu yi. ina ga wani ma bai fahimci inda aka dosa ba sai yanzu ko an gane maganar da kyau ko to shine yanzu zamu fassara ayoyin tarjuma kuma abinda nake so zan yi babu magana ta ko kwaya daya a cikin abinda zan faɗa yanzu zan tarjuma ma'anonin ayoyin daga bakin shi Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo bayan na gama tarjuma ma'anonin ayoyin sai kuma in zo in yi tafsirin su shi ma tafsirin daga bakin wannan malami sannan daga waɗannan ayoyi za mu fahimci abubuwa kamar haka to sai mu kirgo abubuwan kuma da aka fahimta dangane da waɗannan ayoyi abubuwa uku za mu yi akan duk wata aya da muka karanta kamar yadda na faɗa ayoyin wannan kissa sun zo a cikin suratul kahfi tun daga aya ta 60 daidai Allah madaukakin sarki ya fara bada wannan kissa waɗanda suke da littafin a hannunsu hatta daga masu sauraron mu a kafofin yaɗa bayanai na zamani za su duba number shafi na 624 a mujalladi na 3 na wannan littafi yana da mujalladi 111 har guda 6 to a mujalladi na 3 za su duba wannan daga shafi na 624 Allah madaukakin sarki yace wa id qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya uquba falamma balaga majma'a bainihima nasiya qutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba wannan sune ayoyi guda biyu da malam ya fara fassarawa subhanahu wa ta'ala yace kuma ka tuna lokacin da musa yace da yaron sa bazan dakata da tafiya ta ba har sai na kai mahadar kogunan nan biyu ko kuma in zarce har tsawon shekaru ma'ana Allah yana tunatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da shi annabi Musa ya ainihin wato gayawa yaransa abokin tafiyarsa cewa bazan tsaya da tafiyata ba har sai na isa mahadar kogunan nan guda biyu ko kuma in ban isa ba to duk shekarun da zan kwashe ina tafiya bazan tsaya ba har sai na isa can lokacin ya gaya masa wannan falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma lokacin da ya isa da suka isa mahadar tasu wato waɗannan koguna sai suka manta da kifinsu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba wanda ya kama hanyarsa a cikin kogi kamar ɗakin ƙarƙashin ƙasa wato wannan kifi da suka kama hanya suka tafi da shi to bayan sun je sun samu wani guri sun huta wanda za mu zo mu ji tafsirin hakan daga maganganun shi malam sai wannan kifi da suka tafi da shi a ya kubuce musu suka manta shi ya shiga cikin kogi ya tafi abinsa alhalin kuma matacce ne za mu ji kudurar Allah a cikin wannan magana malam ya ce tafsiri daga nan har zuwa ƙarshen aya ta 82 Allah ya ba da labarin tafiyar annabi Musa neman ilimi wajen annabi Khadir to kaji wajen waye to kaga tun daga nan malam ya maka ishara cewa Khadir wane ne shi ma annabi ne to kaga tun daga nan zaka gane shin da annabi suna iya yi wasi rayuwa zamani daya amma kuma shari'ar kowa ne daban na fata kuna fahimtar magana amma suna iya rayuwa iri daya lokaci daya shi wannan yana wancan yanki shi wannan yana wancan yanki ina fata ana fahimtar magana sannan mu gane annabi Musa manzo ne haka ne ko ba haka ba kuma yana daga cikin suwa ulul azmi minar rusuli manzanni dan Allah guda nawa ne manzanni guda nawa ne ba annabawa ba manzanni 25 ko da Allah a cikin 25 din nan akwai halliru a ciki in mun dauki kaulin 25 akwai kaulin da ba wannan ba kuma to koma wannan kauli ka dauka hallur yana cikin manzanni baya ciki abu na biyu yana cikin ulul azmi minar rusuli baya ciki amma shi menene annabi ne to yanzu idan mun dawo ta fannin girman annabi da girman manzo wake sama da wani to amma fa so yanzu abinda suke kokarin nuna mana shine hallur ma yafi annabi Musa suka ce domin bayan kasancewar sa annabi yana da wani abin da annabi Musa ba shi da shi shine wasu ilimin muka da yake da su wanda shi kansa annabi Musa yana mamaki ilimi wanda yake badini wanda shi bai san da shi ba da haka in kaga shehun su yana wani abu to kawai ka dauka wani ilmul batin yake da shi wanda kai baka san shi ba kar ka dauka cewa shi kamar kai yake ina fata ana fahimtar magana to sai malam yake cewa daga nan har zuwa karshen aya ta 82 Allah ya bada labarin tafiyar annabi Musa neman ilimi wajen annabi Halluru kaga anan yace annabi Musa alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi wasallama da yazo gurin Khadir ma sai yace annabi Khadir sallallahu alaihi wasallama ko alaihi salatu wassalam dan shi ma annabi ne labarin wannan tafiya ya zo a cikin hadisin Ubayyu dan Ka'ab wanda Bukhari ya rawaito ina fata kun fahimta Bukhari ya rawaito shi a nambar hadisi na 122 ya sake rawaito shi a nambar hadisi na 2728 ya sake kawo shi a nambar hadisi na 340 abinda na 3400 ya sake kawo shi a nambar hadisi na 3401 ya sake kawo shi a nambar hadisi na 4725 ya sake kawo shi a nambar hadisi na 4726 ya sake kawo shi a nambar hadisi na 2727 ya sake kawo shi a wannan a nambar hadisi na 22 ya sake kawo shi a wannan nambar hadisi na 7477 da Muslim shi ma Muslim ya kawo shi a nambar hadisi na 2380 kaji nambobin da in kana neman cikakkiyar wannan kissa tafi Bukhari ka bi waɗannan nambobi in kana ga waɗannan za su wahalar da kai domin Bukhari malam Bukhari faqihi ne masanin fiqhun ayoyi da hadisai ne saboda hadisi ɗaya Bukhari sai ya kawo shi a babuka guda 15 ba abin da ya dame shi kuma abin da ya sa ya kawo shi a wancan babin daban da kuma abin da ya kawo shi a wannan babin daban bari mu baku misali da wannan hadisin yanzu wannan hadisin ya nuna mana ashe komai malantarka bai hana ka je ka tafi neman ilimi gurin wani ba domin annabi Musa annabin Allah ne kuma malami ne masanin shari'a amma ya tafi gurin wanda yake da wani ilimin da shi bahi da shi dan ya je ya koyo to Bukhari idan ya tashi sai ya kulla babu yace babun da ke magana akan kana iya tafiya gurin wani malami dan ka je ka nemo ilimi ko da kai ma malami ne sai ka wannan hadisin yayi daidai ko bai daidai ba wannan hadisin yana nuna mana wahalan neman ilimi domin zamu zo mu ji nan gaba annabi Musa da kansa zai cewa abokin tafiyarsa kawo mana abincinmu dan mun gamu da wahala laqad laqina fi safarina hadha nasaba mun gamu da wahala a wannan tafiya tamu ashe kenan ya nuna neman ilimi ba a neman sa da me da sauki sai da wahala to in Bukhari ya tace yace babun da yake magana akan wahalhalun neman ilimi sai kawo wannan hadisi kaga hadisi ɗaya ne amma kawo shi a babuka sun fi guda 10 saboda abubuwan da suke cikin hadisin ba abu ɗaya bane ba to dan ya nuna maka yadda ake yi wajen karatu sai ta kawo maka hiya kawo a wancan babi ya kawo a wancan babi ya kawo a wancan babi a kowanne babi akwai dalilin da yasa ya kawo maka hadisin to in kai baka sanya Bukhari yake al'amuran sa ba sai ka ce Bukhari yayi gwaranci a'a kai ne daskin dariɗi baka sanya al'amarin yake ba ina fata an fahimci magana yasa idan ka je ka samu masu sharhin Bukhari da yadda suke fito da al'amuran da ke cikin sa in ka ji yadda suke wasa Bukhari suke faɗin irin zurfin ilimi da Allah ya bashi wajen yadda ke yadda ya ga dama da hadisi wajen fassara shi da fito da ma'anonin sa da bayyana alkhairan da ke cikin sa, wallahi abin sai ya baka mamaki. To amma in baka sanin Bukhari ba, baka san ya yake ba, to shikenan sai kai ta daukar abun wani abu ne kawai na wasan ojiyo na yara. Wanda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa wata rana Annabi Musa yayi wa'azi har mutane suka yi ta yin kuka, bayan ya gama ya tafi sai wani mutum ya bi shi ya tambaye shi cewa wani mutum ne ya fi kowa ilimi, sai ya ce shine ya fi kowa ilimi. Sai Allah ya kwabe shi akan haka domin kamata ya yi ya mayar da ilimi gare shi subhanahu wa ta'ala, shi kadai sai ya yi masa wahayi da cewa akwai wani bawansa a wata mahadar koguna biyu, shi ya fi shi ilimi. Sai Annabi Musa ya tambayi Allah yaya ya fada masa yadda zai isa inda yake. Sai Allah ya umarce shi ya tanadi guzurin kifi tare da shi, ya saka shi a cikin kwando. To duk inda ya ga kifin nan ya bace, to anan ne wannan bawan Allah yake. Kun fahimci maganar da kyau ko? Annabi Musa ne Allah ya jarrabe shi, ya yi wa'azi. Ka san wani lokaci idan mutum ya yi abu ya ga ya birge mutane, sai ya ga kamar bawan da ya kai shi. Annabi Musa ya yi wa'azi, ya ja hankalin mutane har mutane suka dinga kuka, suka dinga zubar da hawaye. Da ya gama wa'azi, aka yi addu'a aka watsi, sai wani mutum ya bi bayan shi, sai ya tambaye shi, akramaka Allah, yadda kai mana wa'azin nan mun ji dadi, Allah ya saka da alheri. Ba haka jama'a suke yi ba jama'a? Allah ya bada lada, kai malam akwai ka da karatu, la ilaha illallah, a duniyan nan yanzu waye kai ka ilimi kuwa? Annabi Musa shi kuma sai ya duba duk duniya shine menene? Annabi shi abinda Annabi Musa ya la'akari da shi kenan, kuma babu wanda ya kai Annabi mai ilimi tunda shi aka turo shi ya karantar da duniya. Dan haka sai ya ce, in dai kana magana akan ba wanda ya kai ni ilimi ne, abin nan akan waye fi kowa, waye ne wanda ya fi kowa ilimi, to ni ne. Ba Annabi Musa ya faɗi wannan takabburan dan nuna girman kai ba, ba kuma dan nuna isa ba, ba dan nuna buwaya da izza ba. Yayi amfani da cewa shine kololuwar mutane mafi daraja a duniya a wannan lokaci, dan haka sai jingina ilimi zuwa gare shi. To shi kuma Ubangiji baya son irin haka, ya so koda a ce kai din ne tabbas a duniya ba wanda ya kai ka, to kai tawazu'u kace a Allah madaukakin sarki shine mafi ilimi. Ai ni wane ne? Kai tawazu'u ka kankan da kanka. Na fata an fahimci magana. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da yawa idan sahabbai ko wasu daga cikin mutane suka nemi kamba mashi, sai ya ce la taqruduni kama atradatin nasara Isa ibn Maryam. Kar ku dinga kamba masha'adina kamar yadda nasara suka kamba masha'anin Annabi Isa dan Maryam. Ku ce ni bawan Allah ne kuma wanda yake manzon Allah, kawai shikenan. A wasu guri yakan ce wa sahabbai, ni bambanci na da ku kawai wahayi, amma innama ana basharun mithluku yuha ilayya, ku sani ni dan adam ne kamar ku, bambanci na da ku, ana mun wahayi ku ba a muku, ni annabi ne manzo ku ba annaba bane, ba manzanni bane. Kaga ai darajar mu ko kama kafar ta farcan manzon Allah bata yi ba, amma Annabi sau da yawa baya daukar wannan abun yana dorawa kansa, sai dai kai kuma wajibi ne ka dora mishi, dolan ka kace yana da daraja, amma shi sai ya yi tawadu ya nuna cewa wannan abin da ake kallon sa da shi ba shi da shi. Jama'a kuna fahimtar magana? To shi ne Annabi Musa sai kuskure sai yayi magana kan cewa a duniya ba wanda ya kai shi ilimi. Sai Allah ya ce masa, to akwai wani bawa na a wata mahadar koguna guda biyu, majma'al bahrain, ka je ka nemi ilimi a gurin sa, yafi ka ilimi. To Annabi Musa tunda Allah ya bashi umarni dole ya aikata, kuma dole ya dauki darasi da haka sai tambaye Allah kan cewa to ina wannan mutumin yake sai Allah ya ce masa yana wata mahadar koguna sai ya ce to ya za a yi isa zuwa gare shi yace ka dauki guzurin kifi matacce ka saka a cikin jakarka ka nemi abokin tafiya ka kama hanya ku tafi kawai ku yi ta tafiya har sai kun isa za mu zo mu ji da ya isa daidai inda wannan annabin yake sai ya mantuwa cewa ma ba gurin bane sai ya zarta gurin sanda suka yi kwana biyu suna tafiya sannan ya tuna cewa fa sun ma wuce gurin da Allah ya ce musu sannan suka sake dawowa dan Allah madaukakin sarki nuna annabi Musa yadda ya kamata ya san harka ta neman ilimi da kuma harka ta ainihin wato rayuwa ku dinga bibiya ta da kyau domin karatuttukan kamar yadda na faɗa muku ba yau za su kare ba suna da yawa sai annabi Musa ya sami mataccen kifi ya sanya a kwando kamar yadda aka umarce shi ya dauki yaron sa mai suna Yusha'u suka tafi ya gaya masa cewa ba zai daina tafiya ba har sai ya kai wurin da kogon nan yake wanda suka hadu ko da ko wannan tafiyar za ta dauke shi shekaru masu yawa ya gaya wa Yusha'u wannan magana wannan mahadar kogunan malamai sun yi sabani wajen tantance cewa a ina take wasu sun ce ita ce mahadar kogunan Farisa da kuma Rum akwai mahadar kogin Faris da Rum wasu suka ce nan ne wasu sun ce a Sham ne take wasu kuma sun ce a Afirka ce wannan mahadar koguna take to amma babu wani ingantaccen nassi da ya nuna wurin da waɗannan mahadar take kun ga dadin wato malaman sunna kenan mana yanzu idan ka je tafsire da yawa zaka samu cewa wasu tafsiran sun rinjaye da ɗaya daga cikin guraren nan kuma malamai suka ce irin waɗannan abubuwan babu buƙatar sai an san ina suke kawai mu abin da muke so mu dauka shine darasin ya annabi Musa ya tafi nan kuma ya aka kare amma sanin ina aka yi abin wannan ba damuwar mu bane ina fata kuna fahimtar ba lalle ne sai mun san gurin ba amma me ya faru wanne darasi ake nuna mana wanne irin darasi ya kamata mu dauka a faruwar haka wannan shine kawai abin da kai a matsayinka na musulmi ya kamata ka yi kokarin ganewa ba wai ina ne haƙiƙanin inda wannan abu ya faru ba sai kuma Allah ya bayyana mana cewa lokacin da suka kai wurin mahadar sai suka manta wannan kifi wanda shi kuma ya fito daga cikin kwando ya fada cikin ruwa ya sami hanya kamar ɗakin ƙarƙashin ƙasa ko bututu ya yi ta tafiya a cikinta wato wannan kifi lokacin da suka je suka samu mahaɗa ɗin to sai wannan kifi shi kuma ya samu dama za mu zo mu ji ya aka ya samu damar domin ruwaya ta zo ingantacciya cewa wannan kogi da suka je sunan kogin ma'ul hayati ruwan rayuwa shi ka'idar wannan kogin duk abin da yake matacce to daga ruwansa ya taba shi zai tashi jama'a kun fahimci magana sai Allah ya nuna wa annabi Musa cewa idan wannan kifi suka je bakin kogin ruwan kogin ya taba shi to ka zai farfado daga mutuwar da yayi kuma sannan zai shiga cikin wannan ruwa zai kuma tafi sannan a wannan gurin da suka rasa kifin to a wannan gurin ne za su haɗu da wannan bawan Allah shi kifin alama ce daga cikin alamar da annabi Musa zai gane mahaɗarsu da wannan bawan Allah da ake magana a kansa shi ne annabi Halliru jama'a ana fahimta ta sai malam ya ce ya zo a cikin hadisin Ubayyu cewa lokacin da annabi Musa da yaronsa Yusha'u suka isa wurin wani dutse sai suka sami inuwa suka kwanta daidai wata magudanar ruwa sai bacci ya kwashe su wannan ruwa da yake kusa da su kuwa ana kiransa da ruwan rayuwa domin duk wani abu da ya taba da ya taba zai rayu ko da kuwa a ya mutu, sai kuwa ya taba wannan kifi nasu da ke cikin kwando, nan take kuwa ya fara watsal-watsal, ya fito daga kwando ya fada kogi, ya kuma ya kama hanya yayi tafiyarsa. Allah ya kama masa magudanar ruwa, sai ya kamar, ya kamar yana tafiya a cikin wani, kamar yana tafiya a cikin wani daki. Annabi Musa yana bacci, amma yaron sa ya farka ya ga abin da ya faru, kuma sai kuma bai tashi Annabi Musa daga bacci ba, da niyyar idan ya farka zai sanar da shi, sai kuwa ya manta bai sanar da shi ba. Kun fahimci abin da ya faru? Da suka isa wannan guri, suka kwanta su huta a jinkin wannan dutse, kuma a wannan dutsen akwai makwararin ruwa da take tafiya cikin wancan kogi. Da bacci ya kwashe su, wannan makwararin ruwa sai ta ziraro, sai ruwan ya taba wannan kifi. Dama kuma shi wannan ruwa, kamar yadda na faɗa muku dazu, ruwan rayuwa sunansa, idan ya taba mataccen abu yana farfadowa. Da haka wannan kifi ruwa yana taba shi kawai sai ya farfado, yana farfadowa kuwa sai ya bi wannan makwarara sai ya wuce. Shine malam yace a cikin hadisin Ubayyu, Annabi ya bayyana Allah sai ya kabar da ruwan, ya bashi wata hanya yanda kasa yana tafiya a cikin menene, a cikin wani bututu, ya dinga tafiya har san da ya fada cikin wannan kogin. Shi Yusha'u yaron Annabi Musa ya tashi daga bacci, ya ga wannan kifin ruwa ya taba yana watsal-watsal zai gudu, to sai bai tashi Annabi Musa ba, saboda daga cikin ladabi idan babba yana bacci ba a tada shi, sai idan shi ya farka da kansa. To tunda shi yana matsayin yaron Annabi Musa ne, sai ya ga bai kamata ya tada shi ba, amma ya ajiye kan cewa idan ya tashi daga bacci zai gaya masa abin da ya faru. To kun san me ya faru? Sai ya manta bai gaya Annabi Musa ba, suna tashi kawai suka tafi da tafiya. Shine sanda suka yi kwana biyu suna tafiya, sai Annabi Musa ya ce kai fito mana da kifin nan mu gasa shi kawai mu cinye, wallahi yunwa ta kama ni, na gaji. To a nan ne sai Yusha'u ya ce masa, ai kai baka sani ba, kifin nan fa inda muka kwanta tun shekaran jiya, ina fata an fahimta. Ya tashi ya yi watsal-watsal ya koma cikin kifi, sai Annabi Musa ya ce to ai kai abin da muke nema kenan, inda kifin zai bata ai nan ne inda zamu haɗu da wannan bawan Allah, dan haka mu koma gurin. Sai suka sake juyowa, sannan suka yi kwana biyu, sannan suka dawo gurin. Jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko? So amma ku ci gaba da biyo mu, za ku ji yadda abin ya faru. To wannan shine fassara ko tafsirin waɗannan ayoyin da malam Professor Sani Umar Rijiyar Lemo yayi. To ga ma'ana abubuwan da ake so a fahimta dangane da waɗannan ayoyi. Malam yace muhimmancin fita neman ilimi, ko da kuwa tafiya ce mai nisa. Kaga wannan ayoyi sun nuna mana muhimmancin ka tafi neman ilimi ko da tafiya mai nisa ne. Abu na biyu, sanar da abokin tafiya sanar da abokin tafiya makasudin yinta da kuma nisanta, domin ya yi mata tanadi da ya dace. Duk wanda za ku yi tafiya da shi, daga cikin abin da muka fahimta a wannan ayar, abokin tafiyar ka ne ka ce yazo ya kira ka, ka sari ne, a'a za ku je ku biki ne, a'a za ku je kaza, abokin tafiya kowanne iri ne, kafin ku tafi ka ce masa za mu tafi Lagos ne fa, kuma ka san Lagos sun kuste ɗakin tsumma makarinki sai an dawo. Ina fata an fahimta. Don haka lalle-lalle ka yi tanadin ɗan kuɗin guzurinka, ni ma zan tanadi nawa. Kayan sakawa za mu yi kwana kaza ne, ka tanadi kana biyar ko shida ko goma, ni ma zan tanadi nawa. Karge yi masa bayanin tafiyar, sauƙinta ko kuma wahalarta. Amma kawai ka ce wani zo mu tafi, ya ce ina, ka ce nan kawai za mu je, kawai ka kwashe mutum sai kun yi sati guda ba ku dawo ba. Ya taho da riga biyu, kuɗinsa naira 2,500 aljihunsa, katinsa ba abin nan, wayarsa ba kati. Ina fata an fahimta. Kaga ai ka jika masa aiki ai. Sai ƙarshenta kun yi nisa da tafiyar, fara masa bayani, ko ya je ga an yi kwana ɗaya, an yi kwana biyu, ba a fara maganar dawowa ba. Sai to kai wani a hei tafiyar tamu, za mu jima haka, kai ba kai min bayani ba. Ana samun haka ko ba a samu? Ana samu. To shine malam yace muhimmancin sanar da abokin tafiya cewa idan za ku tafi ga abin da za mu yi, ga abin da za mu yi, ga yadda tafiyar take, don yi mata tattali da tanadi. Daukar guziri yayin tafiya don kaucewa roƙon mutane abin hannunsu. Idan za ku tafi, kaga Allah sai ya ce wa Annabi Musa ya ɗauki wannan kifi su tafi da shi, don idan sun ji yunwa su gasa su ci, amma su sani inda kifin nan aka neme shi aka rasa, to fa nan ne gurin haɗuwarsu da wancan bawan Allah. Saboda haka kar ka tafi kawai ka zo ka masallaci jama'a, in ka san ba za ka iya yin tafiya lami lafiya da abin da Allah ya hore ma, ba kar ka yi ta. Amma kawai kun idar da sallan azhar, kawai sai wani ya miƙe, sai ce daga yole yake zai wuce Maiduguri, guzurinsa ya ƙare, ba shi da komai, kuma bai san kowa ba a garin nan. Don haka da Allah a taimaka masa da kuɗin mota, wannan ba daidai ba ne. Ka san ba za ka iya tafiya ka je ka isar da kanka ba, to kar ka ɗauko tafiyar kwata-kwata ka fasa ta, don ba dole ba ce. In ta'aziyya za ka je, wanda ka je yi masa ta'aziyya, ko daga bangon duniya ka ce Allah ya ji kansa, shi yana bangon duniya, za ta isa gare shi ko ba za ta isa ba, to dole sai ka je. Jama'a, kuna fahimtar magana da ke ku? Ka ga mutum ya tashi tun daga Gombe, wai ya tafi Fatakur, wai ya je ta'aziyya. Ta'aziyya sunnar Annabi Muhammadu ne, ba ma inkarin ta ko misqalu zarratin, amma muna kallon ya rayuwa take ne, ya al'amura suke gudana. Me ya kamata wanda za ka yi ka sauƙaƙawa kanka, ka sauƙaƙawa abokin hulɗa? Ka ga mutum ya tashi daga nan ya tafi Kaduna, ɗaurin aure kawai, ɗaurin aure, wanda a hanyar nan za su iya hatsari ya mutu, a hanyar nan za su iya hatsari ya karye, a hanyar nan barayi za iya tare su, kidnappers na iya tare su, komai na iya faruwa, guzurinsa na iya ƙarewa, mota injinta na iya bugawa, kuma da yaje da kar yaje za a ɗaura auren. Jama'a, haka ne ko ba haka ba? Kuma idan yaje ma gurin ɗaurin auren, daga hannu zai yi salati goma ga Annabi, ya ce Allah ya bada zaman lafiya. Wannan abin da zai yi idan ya yi shi a Gombe ba zai je can ba? Shi wannan abin yana da ka'idar sai ka hau mota ka je? Ba shi da wannan ka'idar. Wallahi sai wanda ya je can ya yi addu'ar Allah bai karɓa ba, kai da kake Gombe ka yi addu'ar Allah ya karɓa. Jama'a, haka ne ko ba haka ba? Hawinu ala anfusikum, mu dinga sauƙaƙawa kanmu. Darussa ne masu ɗumbin yawa a cikin waɗannan kisoshin, kuma dole sai mun fitar da su, da namu laifin da nasu laifin duk sai mun faɗa wallahi. Saboda haka waɗannan tafiye-tafiye da muke, waɗanda ba su da gaira, ba su da sabab, ba su da amfani, na sha faɗa muku, na rantse da Allah yanzu da za a yi wa mutum rasuwa, sai ka buga mar waya ka ce wane ahe, wane ne ya rasu, ahe wancan ne ta rasu, ahe ɗan wane ne ya rasu, ahe matar wane ne, ahe baban wane ne ya rasu. To Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna ce makoma. Ka sani wane, ni ɗan kasuwa ne, bari na shago na kwana biyu rigima ce. Ina fata kuna fahimtar magana. Bari na shago na kwana biyu rigima ce, wane ni ma'aikacin gwamnati ne, bari na ofis na kwana uku fitina ce. Ba zai yiwu na samu zuwa ba, amma ina mai taya ka ta'aziyyar rasuwar wani, sannan ka turo min akawun ɗinka, zan tura ma 10,000 da Allah a saya wa baƙi masu zuwa ta'aziyya fiye wata. Ai wallahi, ko ba ka je ba kai ka je. Haba mana, mun san gaskiya muna take ta. Kaga mutum in zai tafiya sai ya wahalar da kowa, ya wahalar da babansa, ya wahalar da babbansa, ya wahalar da mamansa, a tarsaro masa nan, a haɗo masa nan, a haɗo masa nan, kawai saboda zai je shi ɗaurin aure. Ya je can ya kama hotel, ya kashe kuɗi, ya yi waye, ya yi waye. Wallahi wani a tafiyarsa da zai je ya yi ya dawo, in aka yi ma lissafin expenses ɗin da ya kashe, wallahi in ya raba biyu ya tura wa abokan tafiya, ya ce ku bari sai ƙarshen shekara na zo mu gaisa, wallahi za su ce ya fi musu alheri akan zuwansa. Sai ga mutum a tafiya ɗaya ya kashe 60,000, 50,000, 30,000, 40,000. Kuma wanda zai je gurinsu, wallahi ba su da wannan 60,000 ɗin da ya kashe akan hanya wajen zuwa gurinsu. So ba mu ce kar ai zumunci ba, mu muke karantar da hadisan zumunci. Ba mu ce kar ai zumunci ba, mu muke karantar da ayoyin zumunci. Mun ji magabata sun faɗi fa'idarsa da alherinsa, amma ka sauƙaƙa wa kanka, ka sauƙaƙa wa kanka. Ni ɗin nan da kake gani, wallahi lokacin da nake garin nan, lokacin da nake asalin tagajan, ƙa'ida na saka wa kaina, wallahi Malam Yakubu, bana zuwa inda mahaifiyata take sai na shekara biyu wani lokaci. Wani lokaci shekara ɗaya. Wallahi ina faɗa ma wannan dan karka ji ina tadiri ka dauka cewa ni ba haka nake ba. A'a abin da naji bazan iya yi ba wallahi bazan gaya ma ka aikata ba. Abin kuma da kaji ina faɗa ma wallahi kaji a ranka cewa ni ma wala Allah haka nake. Wallahi sai na share shekara biyu ban je gurin mahaifiyata ba. Amma zan kira ta a waya za mu gaisa. Zan kuma hada kayan tefane, madara, suga, Lipton, mai shafawa, duk wani abin da ka sani zan hada zan bada aika in ce a je a gaida mama a ce ina gaishe ta kuma zan zo in Allah da shekara mai zuwa. Saboda ina saita ya zan yi karatu, ina saita ya zan yi kaza ya zan yi kaza. Ya zan yi rayuwata ta inganta, ya zan yi kuma ilimi na ya samu. Idan na biye wa hawa kan titin Gombe zuwa Kano duk bayan sati ko sati biyu ko wata ɗaya, wallahi abin da na tara yanzu ba zan iya tara shi ba. Duk wanda ya saka wa kansa irin wannan wahalhalun, wallahi na gaya maka, wallahi in dai bai nutsu guri ɗaya ba, ba zai iya samun abin da yake nema na ilimi ba wallahi. Dole sai ka hakurtar da kanka da wasu abubuwa muhimmai, ga su da muhimmanci hatta a addini, amma wallahi ka hakura da su. Dan kaga cewa ka inganta, amma kai ne wur an ganka kai can da gudu, wur an ganka kai can da gudu, wur an ka rasa ka ki nutsuwa kai abin da ya kamata kai. So da ikon Allah, tun a lokacin wasu ƴan uwana suna ganin cewa bana kyautawa, ina ba su hakuri, ina koyi hakuri, ina da manufa ne, ina da manufa ta tattalin kaina da tattalin ilimin da nake nema da tattalin makomata, wallahi haddata ku shi yasa kuwa ga bana yawan zuwa. Amma dai ba wanda ya isa yace bana zuwa in zumunci iyayena da ƴan uwana tun a wancan lokacin. Dukkan su sun sani kai har daga ƙarshe suka ce in dai wani ne ku rabu da shi kuna zaune za ku ganshi yazo. Amma idan kuka ce kullun kuna buƙatar su sai kun ganshi, wallahi ba zai zo ba. Haka shi kuma yake, haka aka hakura aka bani. Yanzu Allah ya kai ni matakin da wallahi in duk sati zan je in ga uwata ina da halin yin haka. In duk sati zan je in ga uwata ina da halin yin haka a yanzu. Amma a wancan lokaci inda na matsa wa kaina, to ba yadda za a yi in taka matakin da nake a yanzu. To ka ji yadda ake tsara rayuwa. Ka dinga hakurtar da kanka akan wasu abubuwan da ba dole bane, dan kana da wata manufa na inganta da'awa in kai mai da'awa ne, dan kana da manufa na inganta kasuwanci in kai ka dan kasuwa ne, dan kana da manufa na inganta aikinka da office ɗinka da iliminka in kai ma'aikacin gwamnati ne ko kuma kai mai neman ilimi ne. Haka ake. Amma motsi kaɗan ka tafi gurin wani, motsi kaɗan babbanka biki ba zai kare ba, har duniya ta tashi biki ba zai kare ba. Ana gama na wance za a ce na wance ma ya taso. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Mutuwa ma ko ba za a daina ta ba? Wane yana mutuwa ka dawo kana kokarin sauke jaka sai a buga ma waya a ce to ai wane ma kuma a falke da fasa ya rasu. Kaga dai bai ka nemi fulai tunda kai ka matsa wa kanka dole sai ka je ta aziya, sai ka nemi jirgi wallahi. So ba haka ake rayuwa ba. Akwai abin da ya zama dole din ayi ayi. Akwai kuma wanda ya kai matsayin komai zai yi. Yanzu wani sai ya sati bai je office ba kuma kullum miliyoyi ne suke shiga aljihunsa da account ɗinsa. Haka ne ko ba haka ba? Yana zaune din 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 ya kafa komai ya miƙe, kuɗi ne kawai suke dira. Wallahi hatta zuwa a je a ɗebo a sayo kaya baki yake zuwa ba. Yana da masu zuwa, wani tafi China, wani tafi India, wani tafi kaza, yana kwanta a gida kawai kuɗi ne suke duro mar. Yanzu wannan idan ya ga dama yace zai tare a gurin dangi da ƴan uwa, akwai wanda ya isa ya hana shi? Ba wai maganar ya kintsa ya je ba, ya je ya tare a gurin su. Akwai wata matsala? Amma kai kana neman yadda zaka yi amma ka kika nutsu? Kana neman yadda zaka yi ka kika nutsu? Ba a haka. So saboda haka rayuwa ana buƙatar a saita ta, a yi mata tsari. Ka roƙi Allah kuma Allah ya taimake ka. Amma kai baka da tsari, kawai kana cewa Allah ya bamu. Amma an zo an ga yadda kake rayuwa ba tsari a ciki, ba lissafi, kana samun kuɗi. Yanzu wallahi tallahi malam wani sai ka ga idan za a yi lissafin abin da yake sakawa a wayarsa a wata, na rantsi muku da Allah sai hankalinka ya tashi. Amma sai ka ga bahi da tsarin tattali yadda zai ci gaba in ɗan kasuwa ne, bahi da tsarin tattali yadda zai ci gaba in ma'aikacin gwamnati ne, bahi da tsarin tattali yadda zai ci gaba idan kaza ne. Shi fa ɗan a samu a kashe ne, kwana da kuɗi yawa ne. Duk a kuɗin da ya samu yana da ajandar kashe su. Ba lissafi, babu tsari, babu sanin ya kamata. yana da kyau mu musulmi almu'minu kai yi sunfati musulmi ne kaifin basira ne ko fadakakke ne ki yasa zaka ga wasu idan ka zo neman taimako a amma haihuwa suna neman ragon suna sai ka ji in mutum ya fusata sai ga ya ba bakar magana sai ce kai shekara guda kana tare da matar baka san za ta haihu ba sai yanzu kuma haka ne ko 500 kake samu a wuni dan Allah jama'a mu yi wa kanmu adalci in ka tsara wa kanka zaka dinga ajiyewa kanka 150 350 ka san yadda zaka kace kai rayuwa zaka samu ragon suna karshen shekara ko ba zaka samu ba misali nake muku to me hana shine bamu da tsari ne bamu da tsari haka muke tafiya kara zuba ba lissafi yanzu haka wani idan ka dauki miliyan 1 ka bashi wallahi sai ya kwana yana tunani saboda ba hi da ajandar yadda zai juya ta dama can a wargaje yake tafiya wallahi dan haka ka dinga sa hi tunani to yanzu ya za a yi wata sana'a wanna shago wanna rumfar kasuwa wanna kaza wanna kaza wanna kaza kagan to amma wanda yake da tsari kana ba ya ce yawa masha Allah tabarakallahu dama ina buƙatar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai hawo mali safi jama'a haka ne ko ba haka ba saboda dama can akan tsari yake kawai babu ce ta hana shi sakewa so yanzu ya samu to dama ya riga ya tsara layi kawai sai ya hawo sai ya kilikin online chat 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 wallahi kafin ka an kare ka ji zama miliyoniya akai kana nan kawai a burkita a wargaje ku ya hakuri kafin mu fadi laifin sai mun fadi namu wallahi sai mun fadi namu dan haka darasi na uku a cikin wannan aya dukkan guzuri daukan guzuri yayin tafiya dan kaucewa roƙon mutane abin hannunsu kaji ko so akan ta ne muka yi ta abin nan na'am sannan a darasi na hudu halaccin tafiya da mai hidima idan akwai bukatar haka yana halatta in za ka yi tafiya kai wani babban mutum ne ko kai alhajin birni ne ko kai malami ne ko kai kaza karka dinga tafiya kai kadai yana da hatsari gaskiya yawwa ya zamanto kana daukar abokan tafiya suna raka ka musamman gurin da za ka je wanda yake da hatsari ko yake da wani abubuwan da ake zargin zai iya faruwa to ka tafi da wani ko kuma ya zama baka da cikakken lafiya wani abu na iya tashi maka to in ka tafi ba kowa in ya tashi ma akan hanya zaka samu matsala nan ne zaka ga ana ta bugo waya ana cewa an tsinci wani mutum a guri kaza kaza ya same shi an bincika duk motar babu dan uwansa duka an ya fada a motar shi kadai ne ba a san dan ina ne ba dauki wayarsa ana ta scrolling ana nema idan da wani a ciki Allah ya sa shi ya farfado ko kuma shi ba abin da ya same shi ai kaga babu buƙatar bincikan dan waye ne ina ne za a je ina fata kuna fahimtar magana idan a cikin mota ne ana tafiya kawai ya bingire ya suma ko da wannan ne fa kaga irin su gombalayin da sauran tashar mota aka kirkiro da in kafin ka tafi sai ka fada full address dinka manifest dinka saboda idan wani abu ya same ka kan hanya za a tuntubi wannan abin da ka bayar dan a gane ina za a kai ka to shari'a sai ta zama mana da wannan kaji professor Rabi Umar abin da Muhammad Sani Umar rijiyar lemo yace cikin wannan mun fahimci in za ka yi tafiya ka nemi waye abokin tafiya mai hidima wanda za ka tafi tare da shi in wani abu ya taso ya taya ka ko ya taimaka maka darasi na biyar a cikin waɗannan ayoyi annabawa kamar sauran mutane su ma sukan yi mantuwa kaga wannan ya nuna annabawa kamar sauran mutane suke sukan yi mantuwa saboda shi annabi halliru ya manta wannan kifi ina fata an fahimta anai Musa sori ya manta wannan kifi har sai daga baya sannan ya tuna na fata kuna fahimtar magana so mun fahimci wannan a cikin haka to zan je ayoyi na gaba amma sun nuna mun lokaci za ka sai ku biyo mu dama na ce karatun ba iya yau bane gaskiya akalla karatun nan in ya kare da wuri wallahi sati goma wallahi Allah kuwa saboda sai mun gama da kissar sannan irin wannan fawaid din zamu fitar da su sannan kuma mu je wani littafi na gaba sannan mu sake zuwa wani littafi na gaba to kaga ya akwai aiki ko he bayan sallah ko Ramadan ya kusa sai bayan layya ma Malam Yusuf ka gani wallahi darussa ne masu muhimmanci kuma zamu bi su ɗaya bayan ɗaya mu cire su in Allah yarda babu gudu ba sauri kawai mu ba wai sauka ba a'a in mun sauka ina muka dira ko ba haka bane jama'a ka sako ka duro kan kaya jama'a ina sauka tai kyau kaga sauka ba tai kyau ba amma ka sako kan katifa mai laushi sai kaga sauka tai dadi ko ko a ce ka sauka kan damin dala to kaga ai sai a hankali Allah ya sa mu dace saboda haka bamu dakata anan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am